Sashin Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren, ranar Talata 15 ga watan Nuwamba. Yayin da ake ci gaba da gwabzawa da Boko Haram,
babban makarantar horas da jandarmomin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya dake birnin Yaounde ta yaye dakarun tsaro na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya guda goma.
An zaɓi wani ɗan Nijar shugaban ƙungiyar sufurin jiragen sama na ƙasashen Afirka na ASECNA.
Yau a ce a cikin Afirka ɗan Nijar ne ya samu shugabancin na ASECNA, wannan abin murna ne.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan jana'izar mai alfarma sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da Suƙi. Yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan shirin Najeriya na siyo jiragen yaƙin Amurka samfurin A-29 Tunako guda 12 waɗanda ke da matuƙar tsada da kuma matuƙar inganci a fagen daga don shiga wani sabon babi na fafatawa da Boko Haram. Lambar da za a buga ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5-2-6-5-5. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Rajin Kare Haƙoƙin Jama'a ta yi gargaɗin cewa 'yar ƙaramar ƙasar nan Burundi na cikin haɗarin faɗawa fitinar kisan ƙare dangi. Tana mai yin kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin da ya kamata, yayin da ta fidda wani sabon rahoto yau Talata wanda ya nuna shaidar saɓa haƙoƙin jama'a mai ɗimbin yawa ƙarƙashin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza. Ms. Florence Jill ita ce shugabar ƙungiyar Raji ta ƙasa da ƙasa mai cibiya a birnin Paris. A wani rahoton haɗin gwiwa wanda ƙungiyar Rajin ƙasar Burundi da ake kira ITEKA ta bayyana, ƙungiyar ta bayyana kashe-kashe, gane azaba, fyaɗe da ɓacewar jama'a a Burundi tun bayan wasu zanga-zanga da suka ɓarke a ƙasar cikin shekarar da ta gabata a kan ƙin amincewa da neman tazarce karo na uku da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi. Rahoton ya ce mutane fiye da 1,000 sun mutu, ɗaruruwa kuma sun ɓace, kuma dubbai na a tsare ko sun tsere daga ƙasar. Rahoton ya kuma ce yawancin saɓa haƙoƙin da aka yi matasa 'yan bindiga da jami'an tsaron gwamnati ne suka aikata su. Ƙungiyoyin suna kira a kan a koma teburin sulhu tare da samar da dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa a zaman hanyar warware rikicin siyasar ƙasar.
Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama yana girka yau Talata, ya kuma kaiwa ƙasashen Turai tabbacin da suka daɗe suna jira kan ƙudurin Amurka ga rundunar tsaro ta NATO ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Kafin ya bar Amurkar, shugaba Obama ya ce shugaba mai jiran gado Donald Trump ya faɗa masa cewa yana da niyyar ya ci gaba da hulɗar ƙawance a ƙungiyoyin da Amurka take ciki. Kasar Girka ce inda shugaba Obama ya fara yada zango a ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa. Muna fatan yankin ƙasashen Turai masu ƙarfi da haɗin kai da ci gaba da haɗa kai da kuma sauran duniya da Amurkar ma baki ɗaya, a cewar shugaba Obama a lokacin da ya gaya wa shugaba Prokopis Pavlopoulos na Girka jim kaɗan bayan isarsa babban birnin ƙasar. Kafin ya bar fadar White House jiya Litini, shugaba Obama ya faɗi cewa Donald Trump ya tabbatar masa cewa yana da niyyar ci gaba da mutunta ƙawayen da Amurka take da su cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Saboda haka, daga cikin saƙon da zan gabatar shi ne batun NATO, a cewar Obama, shugaban mai barin gado ya faɗa wa ƙawayen Amurka da ke Turai cewa babu abin da zai kawo rauni a kan rawar da Amurka ke takawa a NATO. Shugabannin ƙasashen Turai da suka kaɗu da irin kalaman Donald Trump a lokacin yaƙin neman zaɓensa game da ƙudurorin Amurka sun agara su sami cikakken bayani.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence suna ganawa yau Talata akan nadin muhimman mukamai a sabuwar gwamnatinsu. Waɗanda ke da masaniya akan batun sun ce ta yi tsohon magajin birnin New York Rudy Giuliani ya zama sakataren harkokin wajen Amurka. Trump da Pence na da gurabai fiye da 4,000 a gwamnatin Amurka da ya kamata su ciki yayin da suke shirin karɓar mulki ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. Amma abin da safi mai da hankali a kai yanzu shine cike manyan mukaman diplomasiya da na sakataren tsaron Amurka da Attorney General da kuma ministan harkokin cikin gidan Amurka. Waɗannan mukaman su ne za su nuna gwamnatin ga duniya su kuma taimaka wajen jagorantar yaƙi da ta'addanci. A halin da ake ciki kuma ana ci gaba da shirin gudanar da zanga-zanga biyo bayan zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. Ƙungiyoyi da dama na shirin yin zanga-zanga ranar rantsar da shi wato ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa.
Yau Talata masu gabatar da ƙara a Rasha sun tuhumi ministan haɓaka tattalin arziki Alexis Olekyo da laifin zarmiya kuma sun buƙaci a yi mashi ɗaurin talala a wani babban zargin laifin rashawa da aka taba gani da a shekaru 10 da suka gabata. Lauyan Alhukayof ya musanta zargin da ake yi masa. Masu sharhi da sa ido sun jefa ayar tambaya kan wannan karar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a jamhuriyar Kamaru, inda yayin da ake shiga wani babi na yaƙi da 'yan ta'adda aka yaye wasu sojojin ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya. Ga wakilinmu Garba Awwal da rahoton.
Babban makarantar Horus da jandarmomin ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya da ke birnin Yaounde ta yaye dakarun tsaro na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya guda 10 wanda suka kwashe watanni 6-6 suna samun horaswa kan matsalar tsaro a ƙasashensu. Wanda ya jagoranci yaye dakarun tsaron shi ne ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo. Yana fata gendarmomin za su yi amfani da horaswar da suka samu wajen gamawa da masu kawo a ƙasashen nahiyar Afirka barazana. Kofur Dunga Martin ya fito ne daga ƙasar Chadi. Wannan horaswar da na samu zan yi aiki tukuru domin kare ƙasata daga maharan da ƙasashenmu suke fama da su. Shi ma Commander Michael Musino ya fito ne daga ƙasar Congo Brazzaville. Na gode wa ƙasata da ta bani dama na ƙara ilimi kuma na ƙaru da ilimin sosai ta ɓangaren yaƙi da 'yan ta'adda wanda yanzu haka nahiyarmu take fama da su. Za mu yi aiki tukuru domin mu ga cewar mun gama da mahara da ma masu ta da ƙayar baya a nahiyarmu ta Afirka ta tsakiya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Garba daga Kamaru kuma sai jamhuriyar Nijar, inda ake murnar zaben ɗan ƙasar shugaban ƙungiyar sufurin jiragen saman Afirka da Madagascar na ASECNA da cibiyar ke Dakar ƙasar Senegal. Suleiman Muna Barma gare ta.
Bisa la'akari da ƙwarewar ɗan takarar da ta zo da shi wato injiniya Muhammad Musa, jamhuriyar Nijar ce taron ya amince a ba wannan mukami. Shugaban ƙungiyar Kodayoyi Alhaji Mustafa Kadi Jami'i a ma'aikatar suhurin jamhuriyar Nijar ya yaba da wannan zaɓe da aka yi wa wani ɗan Nijar.
Yau a ce a cikin Afirka ɗan Nijar ne ya samu shugabancin na ASECNA, wannan abin murna ne kuma wannan gajiya ce. Muhammad Musa mutum ne mai son gaskiya, mutum ne mai son adalci, kuma mutum ne wanda yake son Afirka gaba ɗaya ta ci gaba.
Kafin ya ɗare akan kujerar shugabancin hukumar ta ASECNA, injiniya Muhammad Musa ya shafa shekaru sama da 30 a matsayin ma'aikacinta, abin da ya sa tuni ya fara tunanin ta inda zai kamo aikin da aka damƙa masa.
Ce da kayan da muke da shi yau muna aiki da shi, tilas sai mun sake shigo don saboda akwai wanda za su sa aikina a yi shi da kyau, an kera su, tilas a sayo su, abin da za a sa asali lahiyar jirage da lahiyar mutanen da suke shiga cikin jirage.
kasancewarsa wanda ya taba rike makamin ministan cikin gidan jamhuriyar Niger sabon shugaban na hukumar ASEC na ya bayyana aniyar bada kulawa sosai a sha'anin tsaron filayen jiragen saman nafiyar Afirka.
Kowace kasa ita ce take kulawa da wannan abu amma tare da ASEC na ake tafiya. Kenan ni ma a wannan abun sai na sa karfin irin wannan aikin da ake yi tare da kasa da ASEC na. Nasa an karfafa shi.
Jamhuriyar Niger na bayar da gudunmuwa sosai a game da harkokin zirga-zirgar jiragen sama a nafiyar Afirka. A saboda hakan ne ma kasashen nafiyar suka yanke shawarar kafa makarantar EAMAC mai horar da ma'aikatan zirga-zirgar jiragen sama da na kimiyyar sararin samaniya a birnin Yamai yau shekaru kusan 40. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, to bari mu koma Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan jana'izar mai alfarma sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da Suki wanda ya rasu jiya Abuja. Murtala Faruk Sanyi na gare ka.
Allah ba an gada ga rasu Ubangiji, Allah gafarta mishi, Allah ka yi mishi rahama, Allah ka yi mishi afwa, Allah ka yi mishi jinkai, Allah ka zalunta kabari ne, Allah ka sai lawa kabari ne.
Dubun dubatar jama'a ne suka halarci sallar jana'izar marigayi sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da Suki a babban masallacin Juma'a na sarkin musulmi Bello da ke Sokoto a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar da mai girma sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. An binne gawar marigayin ne kusa da kakanninsa a hubbarin Sheikh Usman bin Fodio da ke Sokoto. Professor Sambo Wali Junaidu shine shugaban kwamitin ba da shawarwari akan lamuran addini na fadar mai alfarma sarkin musulmi, ya zauna tare kuma da yin aiki tare da marigayin.
Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Ibrahim Suki ya yi rayuwa mai albarka, babu inda bai taimaka ba wajen harkar mulki, wajen harkar addini, musamman shine kashin bayan karfin jama'atu na Nasarar Islam ta Najeriya baki ɗaya. Sannan kuma ko ina ya sa hannu nai da dukiya ta yi da shawarwari ne har a kai Allah ya nada shi sarkin musulmi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, saboda haka abinda a fata mu dai Allah shi lullube shi da rahamarsa.
Rasuwar ta Alhaji Ibrahim da Suki dai babban rashi ne ba ga al'ummar musulmai kadai ba har ma da 'yan Najeriya baki daya, inji shugaban mabiya addinin Kirista na ɗariƙar Katolika a yankin Sokoto Reverend Matthew Hassan Kuka, wanda shi ma ya halarci jana'izar marigayin.
To kamar da ka sani Hausawa sun ce mutuwa gadon kowa ne, kuma baba na san shi kusan kowa a Najeriya, ba wanda bai san shi ba. Mutum ne mai mutunci, mai daraja, mai son jama'a, mai son kasa, mai son addini. Ya bar mana abubuwa da dama wanda za mu yi farin ciki da su, wato kishin kasa.
An haifi marigayi sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da Suki ne a ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1923, inda ya kasance mutum na farko da ya hau kujerar sarkin musulmi daga gidan Buhari ɗan Shehu a ranar 1 ga watan Nuwamban shekara ta 1988, inda ya gaji sarkin musulmi Abubakar na uku. To sai dai gwamnatin mulkin soji a ƙarƙashin marigayi General Sani Abacha ta cire Ibrahim da Suki daga kan kujerar mulki, inda aka kai shi Jalingo ta jihar Taraba domin zaman gudun hijira, kafin daga bisani aka dawo da shi a Kaduna, inda yake zaune har ƙarshen rayuwarsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To kamar yadda muka ce, yau fa za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku game da wato siyo jiragen yaƙi har 12 da Najeriya za ta yi daga ƙasar Amurka, wato samfurin A-29 Tucano. Muna son mu ji ra'ayinku. Jiragen na da tsada kuma amma suna da inganci, kuma za a siyo su ne saboda yaƙar Boko Haram da kuma tabbatar da tsaro a wannan ƙasa da ke fama da matsala. To ga waya, ga wani akan layi daga Kaduna. Wake kan layi?
Jagori Sabo ne daga karama hukumar lera Kaduna Nigeria.
To muna jinka.
Ni dai ina muku fata alheri ne kawai ubangiji Allah ya taimake ku.
To mun gode kamar yadda muka ce muna so ne mu ji ra'ayinku game da siyo jiragen A29 Tucano masu inganci amma da kuma tsada. Yawa to da gwamnatin Najeriya za ta siyo saboda ta tabbatar da tsaro a fadin kasar musamman ma saboda yaki da Boko Haram. To ga wani akan layi muna jinka. Wake kan layi ka kashe rediyon ka in kana so a jika sosai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Launi
lafiya lau muna jinka muna son mu ji ra'ayinka.
Ra'ayina akan sayan jiragen saman da ake magana kai.
Eh ga tsada amma kuma ga inganci.
Ga inganci ya kamata a saya.
Saboda
yaki Boko Haram.
To mun gode da ra'ayinka bari mu je Kaduna wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum kuna tare da Uzairin My Heart bakon Samina ga jihar Kaduna Najeriya.
To bakon Samina ka muna jinka.
Na'am gaskiya wannan yana da mutar muhimmanci siyan wayannan jiragen yakin nan saboda a sai abin da zai zama mai inganci ne a yaƙi wayannan ƙungiyar Boko Haram din nan.
To an ce fa suna da tsada sosai ya kake ganin wannan al'amari ga tsada ga kuma inganci.
A ba komai ai inganci shine yasa ai nasarar da dukan abubuwan da asa a gaba.
To mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun makale a Kaduna.
Sai na Uzairin My Heart bakon Samina da Kaduna.
To bakon Samina ka mun gode har yanzu dai muna Kaduna wake kan layi a Kaduna.
A sunana Abdullahi lalace la tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
To Haji Abdullahi muna jinka.
A to gaskiya wannan jirage gaskiya suna da muhimmanci a Najeriya kuma kar mu ga tsadan tunda kaga an ce suna da inganci da sauransu. To kaga yana da kyau daman a kawo su saboda gaskiya dajin nan da ake magana na Sambisa da sauransu kaga in ba da irin wa'annan jiragen ba za a cimma abin da ake so ba. To gaskiya ni na goye baya a ciwo wa'annan jirage a kawo su saboda kasar mu ta samu lafiya. To ina ma gwamnatin nan fata alheri ka tashi lafiya daga Abdullahi lalace.
To baka ganin alalace ko kar alalace idan aka siyo wannan jiragen yaki da ike ba kuɗi a Najeriya za a ji jiki.
Ka gane akwai hanyoyin da za a da'adi wanda ba sai da kuɗi ba haka saboda akwai wasu ma'adinai da muke da su. To kaga in aka yi wannan yarjejeniyan to kaga in muka same su ba matsala ina ga za a samu nasara.
To mun gode lalle kan ba alalace ba bari mu kada a Katsina wake kan layi a Katsina.
Sada Ibrahim Jani a Katsina.
To muna jinka.
Ra'ayina a sojira ginin da ai maganin Boko Haram nan.
Duk tsadar su
jama'a da yawa.
Duk da tsadar su.
Duk da tsadar su.
To ya kake ganin in aka yi haka baka ganin za a wahala tunda ike ba kuɗi.
To ai ba wahala in Allah da za a samu kuɗin ta hanyar da ake samu.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Daga Katsina bari mu je mu abokan wasan Katsinawa Amina. Wake kan layi Amina. To da alamar dai layin namu na ya katse. To kamar yadda to bari mu je Fataskun wake kan layi a Fataskun. To da alamar layin malamin ma na Fataskun ya katse. To
ina ji.
To muna jinka.
Hakikanin gaskiya sayan ni ne Alhaji Adamu da Fataskun. Hakika sayan wannan jirage da za a yi muhimmai masu tsada ko masu inganci hakika da kyau. Saboda hakikanin gaskiya ai an kashe kuɗaɗe mai yawan gaskiya ma amma kuma muddin a wannan gwamnatin aka ce za a sola abu mai tsada wadda zai taimaka wajen yakar masu ɗan ta'adda. To ai hakikanin gaskiya abin a goyi baya ne kuma abin farin ciki ne.
To mun gode sosai amma bari mu tsaya kusa da kai Damaturu wake kan layi a Damaturu. To muna jinka.
Allah ya tabbatar mu sai jiya gane sai da Boko Haram sun ci mu sun gama su san mu.
To duk da tsadar da aka ce suna da shi
wallahi masu gaban Boko Haram ya fi wannan garin jiya gaba da.
To Allah ya kyauta mun gode bari mu je mu gashuwa wake kallaya gashuwa. wake kallayi a gashuwa?
Ahmadu da gashuwa.
To muna jin kamala na gashuwa.
Ina fatan na muku fatan alkhairi, Allah san alkhairi. Kuna jin dadin shi da shi yanku.
To mun gode, bari mu kada Kaduna. Wake kallayi a Kaduna?
To masha Allah,
magana da ban walda gadar ga yan Kaduna Najeriya.
Muna sauraron ka.
Eh, gaskiya kai saboda ayi maganin yan ta'adda.
To an fice suna da tsada.
Eh, ai akwai kudin shiga ta wayansu barayi su.
To baka ganin tunda yake ba kudi a Najeriya kamata iya a hakura.
Ai in Allah da Allah zai kawo wani barayi kuma a samu.
To bari mu je mubi. Wake kallayi?
Kana magana da Alhaji Kawo daga mubi.
To ka dan kara murya, muna sauraron ka.
Wato kayan magana Hausawa, wato sayan nagari mai da kudi gida.
Ah, duk da tsadar da aka ce suna da ita?
Ai shine sayan nagari.
Wato
wannan masifa da mu ya shafe mu ba. Aka mata mu ga. Wannan masifa da ya shafe mu. Abin da za ka ce don mu sami saukin wannan masifa. Wallahi muna welcome da wannan abun da zai taimaka mana. To kamu muna goyon ba 100%, especially ma wannan gwamnatin. Wallahi tana aiki.
To mun gode kamar layin kama da matsala, amma ka yi cikakken bayani. Bari mu je mu Wushishi. Wake kallayi a Wushishi?
To sashen Hausa Amurka, kuna magana ne da Bala ne wato mun daga Wushishi.
To Malam Bala,
tarayyar Najeriya.
Muna jin ka. Muna jin ka.
Ki kana makaman da shugaban Najeriya ke za su don ayyuki wannan kungiyar Boko Haram da ita. Boda gaskiya Boko Haram sun duka suna addaban arewacin Najeriya, to da zaran an samu wannan makama ka shiga dajin sandisa din nan, to muna ganin insha Allah zai kawo ƙarshen wannan yaki da muke ciki. Kira na kuma da iyayen wannan yaran, ya kamata su hakura da wannan yaran nasu a shiga dajin sandisa, amma dajin kace gaba daya a samtuwa babu wani gudu yake yana mucewa dajin sandisa. Da fatan gwamnatin Najeriya.
To mun gode da shawarar ka, ko da yake tana da dan abun nan. To bari mu je mu Abuja. Wake kallayi a Abuja? To bari mu kada Adamawa, tunda yake na Abuja mun ji shiru. Wake kallayi a Adamawa?
Hello,
ina jin ka na Adamawa.
Kana magana da Ogbiye ne daga Bali mai gyaran waya.
Ah, to muna jin ka.
A gaskiya ra'ayina, in dai za a yi abun kirki ne a saya, amma ba dai za a yi abun kirki ba a bari kawai, domin yanzu talakawa suna cikin damuwa.
Yaƙi da Boko Haram za a yi da su, menene ra'ayinka? A sayo su duk da tsadar su koko a hakura?
Ra'ayina kam, in dai za a kakkaɓe yan Boko Haram gaba ɗaya, goma a saya komai tsadan shi.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Ilori. Wake kallayi a Ilori?
Malam Mustapha ne.
To Malam Mustapha,
wallahi muna goyon baya wannan gidajen da sa siya da dari bisa dari, don an sha wahala a Najeriya, Allah ya sa ƙarshen wahala kenan.
To baka ganin in aka kashe kuɗi ba za a rasa kuɗin wasu ayyukan?
To muna kan wahala mai yanzu, tunda ba siya jiya dai samadin ba, a siya mana hita.
To mun gode, bari mu je mu Kaduna. Wake kallayi a Kaduna?
Sunana Mustapha Baka Fushi da Budurwa, mutumin nan ne mai karamar hukumar Jiya.
To lalle Baka Fushi, muna jin ka. To wayarka ta yi fushi. Bari mu je mu Oyo. Wake kallayi a Oyo?
Yawwa, Sama'ila Ibrahim daga Oyo.
To Malam Sama'ila, gare ka.
To gaskiya ta wannan jirage da aka ce za a kawa, saboda wannan ainihin tsaron ƙasar shi ne babba, shi ne ci gaba, sai an yi shi kada za a samu ainihin samun ci gaba ma gaba ɗaya. To ni ba na ba shi goyon baya sosai a shi.
To mun gode sosai da gudunmuwar da kuka bayar. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A watan da ya wuce, biyu daga cikin zababbun wakilan majalisa a Hong Kong masu ra'ayin independent, Sixtus Leung da Yu Weiqing, suka sauya kalaman rantsuwar kama aiki. Majalisar dokoki ta dakatar da su daga kama aiki. Sashen shari'a na Hong Kong ya dauki al'amarin da nufin duba yuwar in za a bar su su sake rantsuwa saboda su koma bakin aiki. Kafin kotun Hong Kong ta yanke hukuncinta, manyan masu gudanar da shari'a a China suka fassara yadda dokar take a aikace. Suka ce dama ta rantsuwar kama aiki sau ɗaya ne rak, amma har yanzu al'amarin yana hannun shari'a ta Hong Kong. China ta fara iko kan Hong Kong ne a shekarar 1997, ƙarƙashin shirin nan na ƙasa ɗaya mai bin tsari daban-daban guda biyu. Ƙarƙashin dokoki gama gari da suka baiwa Hong Kong ikon zartazuwa da na yin dokoki, da kuma iko da independent ga ɓangaren shari'a da dama, da kuma kare dama da walwala ta mazauna Hong Kong, ciki har da 'yancin magana da kuma alaƙa. Dangane da lamura da suka wakana a baya-bayan nan, dangane da majalisar Hong Kong, mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mark Towner, ya ce Amurka bata ji daɗi ba.
The United States strongly supports
Amurka tana matukar goyon bayan martabar majalisar Hong Kong da kuma sashen shari'a mai zaman kanta. Ma'aikatu biyu waɗanda suke taka muhimmiyar rawa wajen kare 'yancin yankin, ƙarƙashin dokokin da suka baiwa birnin ƙwarya-ƙwaryar gashin kai, ƙarƙashin ƙasa ɗaya tsari biyu da ake amfani da shi tun shekarar 1997. Mr. Towner ya ce, muna kira ga jami'an China da kuma Hong Kong na musamman, masu kula da harkar mulki da duk sauran 'yan siyasa da su kauce aikata duk wani abu da zai jawo damuwa ko kuma kassara yarda da aƙidar tsarin mulki na ƙasa ɗaya mai bin tafarki biyu. Sannan ya ƙara da cewa ci gaban Hong Kong da daidaituwarsa ya dogara ne da mutunta tsarin mulki da doka ta tanada, da duka sassan suka amince da shi. Mun yarda da cewa al'ummar da take da walwala da cikakkiyar 'yanci bisa tafarkin doka da oda suna da muhimmanci ga ci gaban Hong Kong da zaman lafiyarta a zaman wani bangare na jamhuriyar al'ummar Hong Kong. Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya, amma a takaice.
Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙoƙin Jama'a ta yi gargaɗin cewa 'yar ƙaramar ƙasar nan Burundi na cikin haɗarin faɗawa fitinar kisan ƙare dangi. Tana mai yin kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin da ya kamata, yayin da ta fidda wani sabon rahoto yau Talata wanda ya nuna shaidar saɓa haƙƙoƙin jama'a mai yawa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza. Ms. Florence Jill ita ce shugabar ƙungiyar Raji ta ƙasa da ƙasa mai cibiya a birnin Paris. A wani rahoton haɗin gwiwa wanda ƙungiyar Rajin ƙasar Burundi da ake kira ITEKA ta fidda, ya bayyana kashe-kashe, gane azaba, fyaɗe da ɓacewar jama'a a Burundi tun bayan wasu zanga-zanga da suka ɓarke a ƙasar cikin shekarar da ta gabata a kan ƙin amincewa da neman tazarce karo na uku da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama yana ƙasar girka yau Talata, ya kuma kai wa ƙasashen Turai tabbacin da suka daɗe suna jira a kan ƙudurin Amurka ga rundunar tsaron NATO ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Kafin ya ba Amurka, shugaba Obama ya ce shugaba mai jiran gado Donald Trump ya faɗa masa cewa yana da niyyar ya ci gaba da hulɗar ƙawance a ƙungiyoyin da Amurka take ciki. Ƙasar girka ce inda shugaba Obama ya fara yada zango a ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu Amadu Maryam Dauda da Tatiana gabatarwa, da Saida Hamdan da kuma shi Dan wanda ya taya ta shirin, da injiniya mu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, sai kuma gobe in Allah ya kai mu.